tsakanin muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashin na Abuja akan mitoci 16.25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashinhausa.com kazalika za iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Sarauniya Niyya da Danon a Jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkanku da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshe da rahoto kan yadda kalubalen barayin teku ke addabar yankin Niger Delta hukumomi a Niger sun buƙaci mutane su daina ɗabi'ar zagaye alqur'ani mai girma da nufin hana mafudin gabe shekaru 55 bayan kisan gilla ga jagororin siyasar Najeriya masana sun buƙaci bitar tsarin siyasar muna da shirin a daina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya za mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka farko ga labarin duniya daga Washington DC
Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci na hansi ta da fatar an wayi gari lafiya yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan gabatar a Uganda jam'iyyar adawa ta su dan takara Bobby Wine a jiya Lahadi ta ce za ta kalubalanci sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi Muna da shaidu da ƙur'un bugi da ma wasu abubuwa da suka faru lokacin zaben muna kuma kokarin hada kansu waje daya don bin doka da shari'a ta tanadar za mu kalubalanci murdiya da aka yi a cewar Matthias Mpuga na jam'iyyar National Unity Party lokacin wata ganawa da manema labarai a jiya Lahadi Kwana ɗaya kenan da kwamishinan zaɓe ya tabbatar da shugaba Yoweri Museveni a matsayin wanda ya lashe zaben na 2021. Tunda ya ɗare kan karagan mulkin ƙasar Uganda a shekarar 1986, Museveni mai shekaru 76 a duniya ya shugabanci ƙasar kai tsaye ya kuma yi watsi da kiraye-kiraye da ake na cewar an yi magudi a zaben. Wanda ya kada dan takara Wine mawaki mai shekaru 38 a duniya kuma dan majalisa biyo bayan sanarwar jam'iyyar adawar jiya Lahadi wanda ta ce tun bayan sanar da sakamakon zaben a wata zanga-zanga an tabbatar da mutuwar mutane biyu Amurka da Burtaniya sun nuna damuwarsu akan sakamakon zaben wanda aka rufe duk wasu kafafen sadarwar yanar gizo a kasar gabanin zaben kasar Wine ya ce jami'an shi suna da hotunan bidiyo na magudi da aka tabka amma ba su samu damar watsa su a kafar yanar gizo ba saboda rashin internet a duk fadin kasar. Zababban shugaban kasar Amurka Joe Biden na shirin gabatar da albishir ga al'ummar kasar da kuma inda kasar za ta dosa a ranar Laraba lokacin rantsar da shi. Kokarin shi na bude sabon babi da hada kan kasar Bayan kwashe shekaru 4 na gwamnatin Trump mai barin gado, wadda a cewar wani jigo a gwamnatin Biden jiya Lahadi ta kawo rarrabuwar kawunan 'yan kasar. Daraktar yada labarai ta Biden, Kate Bedingfield, ta shaida wa gidan talabijin na ABC cewar, sabon shugaban kasar zai fito da wani jadawali da zai hada kan 'yan kasar da kuma ganin an yi aiki tare. Ta kuma kara da cewar, Ina ganin wannan shine abin da duk Amurkawa suke bukata, suna bukatar gwamnati da ke da alƙibla akan aiwatar da abubuwa da suka dace, da kuma taimaka musu akan al'amuransu na yau da kullum. Amurkawa miliyan 81 ne suka zaɓi Biden a dalilin tsare-tsare da yake da su na ciyar da ƙasar gaba, da kuma aiki tare da kowa a cewar Kate. Biden a shirye yake a rantsar da shi a gefen majalisar dokokin kasar a ranar 20 ga wannan watan da misalin karfe 12 na rana. Bisa ga al'ada duk bayan shekaru 4 ana gabatar da irin wannan bikin. Amma bana za a gabatar da shi ne cikin ɗari-ɗari saboda abin da ya faru a ranar 6 ga wannan watan. Biyo bayan abin da magoya bayan Trump suka yi na hargitsa majalisar kasar. wanda shugaba mai barin gado ya umurce su da su tattaki zuwa majalisar kasar don hana tabbatar da sakamakon zaben wakilai Electoral College da suka yi na zaben Biden a matsayin sabon shugaban kasar. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington, gundumar Columbia. Wata karamar kungiyar 'yan ta'adda ta dau alhakin kai harin da aka yi akan dakarun Turkiya a yankin arewacin kasar Syria kusa da yankin Idlib. Kungiyar Ansar Abubakar Al-Siddiq ta ce ita ta kai harin a jiya Lahadi kan sansanin sojojin Turkiya a yankin Idlib. Wani kwararre a harbi na kungiyar ta Ansar Abubakar Al-Siddiq ya auna sansanin sojojin haɗin gwiwar NATO da Turkiya ya kuma kai harin a birnin Batbu arewa da Idlib. Kungiyar ta bayyana hakan ne a jiya Lahadi a kafar sadarwar yanar gizo. Sojojin Turkiya uku ne suka samu rauni a cewar kafar watsa labarai ta kasar. Gwamnatin Turkiya dai bata ce komi ba. A jiya Lahadi jim kadan bayan saukar dan adawar nan Alexei Navalny a filin jirgin saman Moscow an kama shi. Wannan shine karan farko da ya dawo kasar tun bayan da aka zuba mishi guba a watan Agusta. Aka fitar da shi zuwa kasar Jamus don duba lafiyarsa. Ya baro Jamus zuwa gida Moscow da isar shi jami'an shige da fice suka tsare shi suka mika shi hannun 'yan sanda. Lauyan shi da yake tare da shi ma ba a bar shi ya tafi tare da shi ba. Amma dai Navalny ya samu damar sumbantar matarsa Yulia Navalnaya kamun aka wuce da shi. Babu wanda ya san inda aka wuce da shi, amma jama'a sun fara tambayar ko ina aka yi da shi a kafar sadarwar Twitter. A jiya Lahadi Janar John Hopkins sanan Amurka ta ba da rahoton cewar mutane miliyan 94.5 ne suka kamu da annobar COVID-19 a faɗin duniya. Amurka ce ke kan gaba da adadin mutane miliyan 23.7, daga nan sai India mai mutane miliyan 10.5, kana Brazil na biye da su da mutane miliyan 8.4. Birnin Los Angeles na jihar California shine ya zama gari na farko a tarihin garuruwan Amurka da ya sanar da samun mutum miliyan 1 da suka kamu da annobar ta COVID-19 ya zuwa yanzu. Rahoton yawan adadin ya kara zama da muni bayan da aka kara samun bullar sabon nau'in cutar ta coronavirus da aka gano a Burtaniya a garin.
Labaran duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Daga yankin Niger Delta, wakilinmu Lamido Abubakar ya aika mana wannan rahoto da ke nuna yadda barayin teku ke kawo barazana ga al'ummar yankin da yakan kai ga sace mutane don samun kuɗin fansa.
Yamfashin kan teku dai da suka daɗe suna addabar matafiya kan ruwa a tashar ruwa ta Fatakwal Jeti zuwa tsibirin Boni da kuma tashar ruwa ta Bras a jihar Bayelsa da kuma Dagima Jeti. A baya-bayan nan dai wasu yamfashin teku suka yi awan gaba da wasu matafiya da dama a gaɓar ruwan Bras da ta hada da tekun Zirin Gini. Matafiyan dai kan waɗannan ruwayen yankin na Niger Delta na nuna matukar fargaba akan tafiye-tafiyen da suke yi, gama abin da suke cewa.
You know, and that is a very sad one. That shows that nobody is safe anywhere. You know, even the high sea.
Yana cewa ne rashin tsaro ya ƙara taɓarɓarewa kan gaɓar ruwayen Nigeria, musamman a yankin Niger Delta. Ya ce wannan abin bakin ciki ne, kuma ga dukkan alamu babu wanda ya tsira, muna cike da fargaba, kuma wannan na nuna cewa babu tsaro a yankin gaɓar ruwan yankin na Niger Delta. Ana sace mutane da garkuwa da su.
People are also being kidnapped.
We have series of incidents of attack. Along Boni Ridge.
Wannan yana cewa ne an dai kai hare-hare da dama kan ruwayen yankin na Niger Delta, musamman a gaɓar ruwan Boni kan hanyar mu ta zuwa jihar Rivers. Wasu 'yan bindiga suka yi sanadiyar sace fasinjoji da dama a cikin jirgin da muke ciki. 'Yan fashin kan teku dai na ci gaba da ƙara yawaita a yankin na Niger Delta. Wannan halayyar ta fashin teku ta haifar da matukar zaman ɗaɗɗar tsakanin matafiya daga jihohin Rivers, Akwa Ibom, Bayelsa, Edo, da kuma Delta, wani direban jirgin ruwa da ke kara kaina akan waɗannan hanyoyi ga abin da yake cewa.
You just talking about the reasons. There are series of them that happen in the.
Yana cewa ne kana magana ne kan abubuwan da suka faru na baya-bayan nan. Yace a gaskiya ya sani na makamancin hakan na ci gaba da faruwa musamman na garkuwa da mutane a cikin jirgin ruwa a yayin tafiye-tafiye. Wannan lamarin dai ya shafa ruwa a sassa daban-daban na gaban ruwan Najeriya. Hukumomi ba sa daukan matakin da ya kamata. Yace ko kana so ko baka so dole ne ka tafi saboda nan ne muke gudanar da harkokin mu na yau da kullum. Rundunar ƴan sandan Najeriya ta ce a tsaye take wajen tabbatar da tsaro a gaban ruwan yankin Niger Delta. DSP Asmin Bustuwa shine mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar Bayelsa.
An tabbatar da tsaro ba wai ba a samu ba amma bai zamanta cewa yana zuwa kamar yanda yake zuwa da ba. Yanda yake yanzu dai da yake muna da mutane da yawa da suke aiki akan ruwa da JTF, da Navy, da Marine Police, sannan kuma da haɗin kai da muke samu daga Hunters da kuma Maritime Workers Union. Yanzu dai irin wannan fashin da zamu ake samu akan ruwa ba a cika samu shi.
Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Daidai lokacin da juyin mulkin 1966 da ya yi sanadiyan kisan gilla ga Firayim Minista Abubakar Tafawa Balewa, Firimiyan Arewa Sir Ahmadu Bello da Ladoke Akintola, masana siyasa sun dubi lamarin da bukatar duba sauye-sauyen fasalin jagoranci da wasu ke bayyana manufarsu a kai. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Bayan samun yancin kai daga tura mulkin mallaka na kasar Burtaniya a shekarar 1960, an kafa gwamnatin demokradiya a jamhuriya ta farko a matakin larjina a Najeriya. Kana daga bisani wakilai daga larjinan kudu da arewacin Najeriya suka girka gwamnatin tsakiya wadda Prime Minister Abubakar Tafawa Balewa ya jagoranta. Malam Ibrahim Ado Kurawa, masanin tarihin siyasa da sarautu, yayi tambihi.
Su ƴan kudu a lokacin Sardauna su suka fara kin yadda da abin da ake gudanarwa. Dalili ba za su kafa gwamnati ba ta Prime Minister saboda ba su da ƴan majalisa kamar yadda Arewa take. To suka yi kokari shi Tafawa Balewa ya gwamnatin haɗin gwiwa da NCNC ta Dr. Nnamdi Azikiwe. Suna ganin cewa ai za su iya wa NPC wato gwamnatin jam'iyyar Tafawa Balewa za su iya musu wayo. To ana tafiya sai su ga ashe ba za su iya musu wayan ba. Saboda haka ta ya za a yi su zama suna da iko su karɓe mulki daga hannun Arewa sai census ya zo kidayar jama'a ta 1963 sun so su magudi a census dan idan suka yi magudi a census za a canja wakilai na majalisar wakilai su tare ya ta wancan lokaci dan mulki ya koma hannunsu. To wannan abu yake yiwa saboda yan Arewa su suke da yawa bayan za a kace mulki wanda yake da yawa ba shi ne mulki ba a tsari na demokradiya kaga ba zai yiwu ba. To wannan ita ce rigimar Najeriya. Yan siyasa suka goyi bayan sojoji, sojoji suka karɓi mulki. Ironsu ya zo ya yi wannan decree 30 ne ko 31 da ya soke federaliya. Ice yanzu gaba ɗaya gwamnati ta zama unitary.
Muhawara da kiraye-kirayen sace fasalin madafin ikon Najeriya na ci gaba da zafafa wadda al'ummar kudancin kasar ke yi wa lakabi da restructuring da turanci da ke kunshe da bukatar rushe jihohi a koma tsohon tsari na larduna. Sai dai masanin kimiyyar siyasa a jami'ar Bayero Kano Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na cewa
ni a fahimta ta tsarin mulkin ya riga ya dawo da mu wancan federaliya din. Kawai bambanci a wancan lokacin ana cewa larduna, lardin arewa, lardin yamma, lardin kudu, yanzu kuma ana cewa jihohi 36. Amma yanda wancan tsarin mulkin ya baiwa kowane lardi gashin kansa, haka yanzu wannan tsarin mulkin ya baiwa jihohi su ci ikon gashin kansu. Kawai a inda watakila bambancin yake shine a wajen rabon tattalin arziki. A jamhuriya ta farko kowane lardi yana rike da tattalin arzikinsa, yana baiwa gwamnatin tarayya wani kaso. Yanzu kuma gwamnatin tarayya tana rike da tattalin arzikin tana san wa jihohi wani kaso. To wannan kadai shine za a canza din, za a canza shi ya zamana shi kenan kowane lardi din yana rike da tattalin arzikinsa ya san mu gwamnatin tarayya abinda zai san mata saboda abinda take yi na mu duka.
Ko da yake wannan batu na cikin batutuwan da ake sara majalisar dokokin Najeriya za ta yi nazari a kundin tsarin mulkin kasar. Amma Malam Ibrahim Ado Kurawa ya ce
abinda ya kamata a yi sai a duba menene ba a yi daidai yanzu. A gyara constitution din. Ai America da a ce America mutanen America ba su yarda da abinda suke ba da Trump ya ci gaba da mulki. To amma mu yanzu saboda propaganda nan da ƴan kudi suke yi cewa wannan constitution ba shi da kyau, wannan waye, wannan structure, wannan waye, ba ma a duba cewa waye cancanta ya mulki, sai kawai an koma kan wannan. Bayan alhasali kuwa duk abin da ka kawo mutane in ba su yarda da shi ba za su bi shi ba.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Hukumomi a damagaran ta Jamhuriyar Nijar sun buƙaci al'ummar yankin su daina abin da suka zayyana da rikin dacewar kewaye Alƙur'ani mai girma ba tare da izinin hukuma ba, kamar yadda ya faru a zaben shugaban ƙasar da na 'yan majalisar dokoki da aka gudanar a ranar 27 ga watan Disamba, inda aka kewaye Alƙur'ani a garuruwa da dama na yankin na damagaran don hana maguɗin zaɓe. Ga rahoton Tamar Abadi.
Gwamnan jihar Damagaran Isa Musa da ya jagoranci taron ya ja hankalin jama'a kan rashin dacewar wannan ɗabi'a ta sa Alƙur'ani.
Mun yi waɗanga zaɓuɓɓuka mun ƙare lafiya, amma da kwai wasu tabi'o'i da mun ka gani shine amfani da Ƙur'ani a cikin titi. Jama'a, kuma ga matsayin musulmi, Ƙur'ani wani abu ne mai muhimmanci, babu abin da ya kai Ƙur'ani. Kenan Ƙur'ani ba abin wasa bane. Maganar shan Ƙur'ani tsari gare ta sultan shike da izinin ya bada hujja aje a sa Ƙur'ani, kuma ya bada izini da kai malaman da sun ka san wanda ake yin sa Ƙur'ani. To don haka nan ne muke gargadin jama'a, wannan zabe da an kai, wannan tabi'a mun gane ta, muna fatan ba za mu ganin ta bannan gaba. Yanda tana zuwa assembly ayi wannan magana wani lokaci, in an kai magana an ka tsaya da magana an ka shine hujja, za a zuwa bisa wannan magana. Amma yanzu doka ba ta bayyana ba, kina a bari ba za mu bari ba nan gaba, ana walakanta shi kawai da an kai shi kwanan baya.
Imam Malam Umaru mai wa'azi ya ce muhimmancin abu shine ka kyautata wa kanka da kasarka.
Annabi da kanshi yake shahubul wadani min ad-din, kaso inda kake, kaso kasarka, ba mu da wata kasa an ba wannan ba. In tilada ci ma ta mu ce wani abu ya samu ma namu ne, kanmu ne, mu yi hankali kuma mu roƙi Allah mu ga Ubangiji ya amince mana da abin zai zo mana da tsanni, Allah ka mu sauke shi.
Mahallata taron sun ba da ra'ayinsu da shawarwari kamar haka.
Ali Isa, dokar nan ta sa Ƙur'ani ba soke ta bace gwamnati zai amshi kayan shi a hannu, gobe shi bi zaɓe a hoto a yi kuwa ko ina gidan radio, gidan tele da jama'a gaba ɗaya a tare ɗan jarida. Gwamnati ya ce na sa laya akan in mutum ya hoto ya je ya saci ƙura'a ko ya juya zaɓe ko ya siya wasu jidan tada hankalin al'umma akan Ƙur'ani wannan gashi.
Ni ce Hajiya Rabiu kenan, bisa wannan magana ya kamata gwamnati ta ɗau mataki don a zamna lafiya duk mutum da ta yi zaɓe, duk namijin da ya zaɓe ya koma gidanshi ya zamna. Kuma akwai wani wata remark da na yi, ita ce ta jami'an tsaro, polisai da suke wurin wanda aka kai su yi tsaro na talakawa masu ƙaramin ƙarfi a gabana, ana kokowa ana hada ana zage-zage, babu polis ɗaya ma bai tashi bai magana. A ɗauki mataki.
Ina san ƙasar mu muke yi ba zawa ne ba ake yi don dai a yi dai cacan mu ƙaru, ko kuma ana son dai a kucakantar da abu. Ya kamata Bremen mai hankali da haka nan.
Ni ne za ki ɗan kwamba
kai ko mai zuwa zaben ana ba shi kuɗi ma ba ɗan gidanka ba ne ba, ƙura'a shi ci ya kai sida. Ko kai baka taimaka mashi ka zo ka sa mashi Alƙur'ani akan wannan doka da aka kawo, alhamdulillah mun gode wa Allah.
A ƙarshe gatan shari'a na babbar kotu ta jihar Damagaran, Shaibu Musa ya yi kira daga Kausar murya kan irin hukuncin da za a zartar da waɗanda suka nuna taurin kai.
Wanga zaɓe da zai shayo kai, wanda ya ce ya sa Ƙur'ani a titi, wanda ya je ya ɗauki laya ya ce ya kai ta cikin biro de vote, ran nan za mu gwada mashi a kuɗi. Ko kai wane ne, ran nan zan sa a kama ka, kuma in an kama ka zan maka dose kuma baka kwana zanda, kuma sai na turuƙe ka gaban kotu sai an maka shari'a. Ko kai wane ne, ba wata alhorma, doka ta kowa ce, zaman lahiya na kowa ne, kuma wallahi za mu wannan aiki kenan kowa ce.
Tamar Abadi, muryar Amurka daga Damagaran a Jamhuriyar Nijar.
Kar a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro daga Abuja. Ga binta ƴan siyarwa da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na adaina shan kwaya. Sunana Binta Estero, jagorar shirin. A ci gaba da duba yadda kasashen duniya ke yaki da shaye-shayen miyagun kwayoyi da safarar kwayoyin da kuma neman hanyoyin hana wannan muguwar matsala da ta zama ruwan dare musamman ga matasa iyayen gobe. A cikin shirinmu na wannan makon wanda zai zama kashi na farko, za mu koma ga wakilin murya Amurka dake birnin Yamai a Jamhuriyar Niger, Sulemomin Barma, don jin hirarsu da wata ƴar hukumar yaki da fatocin miyagun kwayoyi na kasar, Madam Maidamma Hadiza, akan irin matsalolin da kasar ke fuskanta da kuma shawarwarin da ta bayar. Birnin Yamai ga Sule dan jin ta bakin Madam Maidamma Hadiza.
Kwanan nan an yi kwansace bisa kasuwa, kwayan nan abin ga tramadol cin ga yana da tsada kuma yana da wuya saboda aikin da suke kuma da inda ma ake yushi. Doka ta yi ƙarfi, mutane bisa same shi da gadi, shi yasa yanzu mutane duk ta inda za su bisa same shi suna gadi. Shi yasa wanga abin kaman muna yaki ne su ma da sharan su suna yi, amma in Allah ya yarda ba mu yi ba da kuraje za a ci gaba in Allah ya yarda sai an samu galaba bisan su. Haraka ce mai ƙarfi ta kudi, su kudin suke gani, mu kuma daga sharan mu ba kudin muke gani ba. Abin da ke faruwa shine kun gani aka kai shi wannan, za a ta inda ake harkar zinariya, inda ake aikin ƙarfi, yaran mu masu ƙarfi wanda suka taso matasa su ne za su tafi su rinka daukar shi suna sha. In suka sha shi a lokacin da suka shashi wani irin ƙarhi ne suke ji kaman dawaki, kuma duk inda wani hatsari yake sai su tarbe shi saboda ba cikin hankalinsu ba suke. Saura su mutu, saura su haukace, kun ga wannan babba asara ce. Kuma sayen shi ne suke da kuɗi, yanzu dan komprime guda na iya kai jika biyar, amma duk da wannan sai su saya. Kaga wanda bai iya sayen karin sahiyar dala 100 yace sai ya huda jika biyar sai tramadol dan ya sha. Kenan kun ga wanga abin tashin hankali ne ba dan ƙarami ba gare mu. Yanzu in sun shashi kuma bai hana a zo wasu masu sace-sacen nan sata da makami da ake yi, kwace da ake yi, yara ƙanana ana ba su magudin kaga suna sha, babu abin da ba a yi. Vraiment mun ji daɗi aikin da waga ma'aikata take yi, kuma muna ba su ƙarfin gwiwa, muna jin kiran su su yi ƙoƙari. Amma wanga yakin ya kamata a gane kamar yadda procurator ya ce ba na mu kaɗai bane ƴan justice, ba na su kaɗai bane wa'anka masu aikin, na kowa da kowa ne. Kowa da ya ga inda ake sai da kwaya unguwarsu, ko ya san wani wanda yake trafficking kwaya, yake sai da kwaya, yake safararta, ya kamata a ce yana iya ya kire mu ko ya kire su, za a ce ya ba su labarin. Akwai lamba wanda ake iya samu su da kowane lokaci, ita ce 198 banza da 8 ko 08 08 09. Wannan lamba duk lokacin da aka kira aka yi sinyale, su in dai a neme su su ko sa zo lokacin nan, in a neme su sa zo. Yanzu wannan abu sai dai mu dai mu fata Ubangiji Allah ya kama mana cikin yakin da muke yi mu samu galaba bisa wannan mutane.
To amma Madam Maidamma, shin ba rashin hukunci bane ba ke sanya mutane na ci gaba da ƙara sanduma cikin wannan harka ta miyagun kwayoyi?
Kullum in an kama su ana kai su shari'a na musu hukunci, amma wasu ne za a samu gobe. Justice na aikin ta tunda wanda muka kama ba a taɓa ba mai doshi a ce gashi, amma kuma hallo wasu mutane ke takwai. Kenan sai dai mu in Allah da za mu nuna musu duk inda ake doka dai take tare da gaskiya.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin. A madadin wakilin murya Amurka Sulemomin Barma, ni ce taku Binta Essero da na haɗa shirin da kuma gabatar, nake cewa ku huta lafiya, sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon za mu kawo maku wani sabon shirin ɗauke da kashi na biyu.
baban gida ce barin kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Muhimmiyar rawa wajen samun galaba da kuma murkushe wani hari da ɗan ƙungiyar ta Boko Haram suka yunkurin kaiwa a garin Namarte da ke jihar Borno. Idan kuwa jaridar The Guardian cewa ta yi zaka gwamnatin jihar Kaduna ta ceto wasu almajirai 160 da suka fito daga jihohin Kwara, Oyo da kuma wasu ƙasashe na yammacin Afirka da suka hada da jamhuriyar Benin da Burkina Faso da kuma jamhuriyar Niger. Sanarwar da Mr. Muriwa da ke mai baiwa gwamna Nasiru ɗan rufa shawara akan harkokin yaɗa labarai ya fitar ya ce yaran an ceto su ne a wani gida na wani shahararren malamin addinin Islama da ke Kaduna, inda kuma gwamnati ta ce halin da ɗaliban ko almajiran ke ciki ya saba wa dokokin ƙasa. Sai kuma jaridar Daily Trust, ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar, na cewa Profesa Maimuna Waziri ta kasance sabuwar mataimakin shugaban jami'ar polisin tarayya da ke garin Gashawa a jihar Yobe. Profesa Maimuna, wanda ƙwararra ce a kan fannin ilimin haɗaɗɗen sinadarin kimiyya wato chemistry, za ta karɓi jagorancin jami'ar ne daga hannun Profesa Andrew Haruna, wanda wa'adinsa ke ƙarewa a watan Fabrairu na bana. Sai kuma jaridar The Vanguard, ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar, na cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya naɗa tsohon gwamnan jihar Legas Jalal Buba Marwa a matsayin sabon shugaban hukumar da ke yaƙi da safara da kuma shan muggan ƙwayoyi a ƙasar da aka fi sani da NDLEA. Kafin da ya naɗa nasa tsohon gwamnan na jihar Legas ya kasance shugaban wani kwamiti da shugaban ƙasa ya kafa na kawar da shan muggan ƙwayoyi a Najeriya. A can baya dai Jalal Marwa ya taɓa kasancewa babban jami'in soji a ofishin jakadancin Najeriya da ke ƙasar Amurka da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya bayan kasancewarsa tsohon gwamnan jihar Borno da Legas. Har ila yau ya taɓa zama tsohon jakadan Najeriya a Afirka ta Kudu da kuma ƙasar Lesotho da Swaziland. Sai kuma jaridar Dizze, ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar Dizze, ta rawaito shugaban ƙungiyar SISLA da kuma Transparency International da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya, Awal Musa Rafsanjani, na zargin gwamnatin Najeriya ne da kauda kai a inda ake ci gaba da gudanar da satar dukiyar gwamnati tare da cin hanci da rashawa. Babban jibrin murya Amurka daga Najeriya.
Yanzu lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya buƙaci dukkan ƙasashe su yi tir da duk wani ƙoƙarin gwamnatin Iran na koran masu bincike daga hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya, ko kuma a rage haɗin gwiwarta da hukumar. Sakataren Pompeo a cikin wata sanarwa ya ce har yanzu gwamnatin Iran na amfani da shirinta na nukiliya don yi wa ƙasashen duniya ƙwace da barazanar tsaro a yankin. Majalisar Dokokin Iran ta zartar da wata doka a cikin watan Disamba da ta buƙaci gwamnati ta rage haɗin gwiwa da hukumar binciken nukiliya a yayin da ba ta samun sauƙin takunkumi. A ranar 9 ga watan Janairu, wani mamba a Majalisar Dokokin Iran ya ce za a kori dukkan masu binciken in har ba a ɗage takunkumin Amurka zuwa 21 ga watan Fabrairu ba. Sakataren Pompeo ya nuna cewa barazanar koran masu binciken nukiliyar na da tasiri ga alƙawarin Iran ba kawai ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliyar Iran ba, wadda aka fi sani da Joint Comprehensive Plan of Action. Iran, in ji shi, ta ɗauki alƙawarin ba wa masu binciken damar shiga su yi aiki bisa yarjejeniyar NPT da Iran ta nema. Keta waɗannan yarjejeniyoyi, Iran ta saɓa wa alƙawarin da ta ɗauka. Sakataren Pompeo ya lura da cewa barazanar koran masu binciken nukiliya ya biyo bayan sanarwar da gwamnatin Iran ta bayar a watan Disamba cewa ta dawo da inganta sinadarin uranium da kashi 20 cikin 100 a Palu, cibiyar da aka gina ta ƙarƙashin ƙasa a Iran da farko an gina ta ne a asirce. Takarar yarjejeniyar nukiliyar ta, in ji shi, bai kamata a bar babban mai tallafawa ta'addanci a duniya ta bunƙasa sinadarin uranium ba a kowane mataki. Sakataren harkokin waje Pompeo ya ce Amurka tana bada cikakken goyon baya ga masu binciken cigaba da tabbatar da sa ido kan shirin nuclear Iran. Koren masu bincike na ƙasa da ƙasa a Iran wajibi ne ƙasashen duniya su yi wa Iran tofin alasi. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka ne.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka. Ni Madina Dauda da na gabatar da shirin nake cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.